إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة دحلرا وانا مجلس من البركة da muke karatu a cikin littafin manhajus salikin wa tawdi'ul fiqh fi din littafi wallafar al-shaykh al-allama Abdul Rahman ابن ناصر السعدي عليه رحمة الله كراتون دا مكي قباتا وماكو ماكو اوانا مسلاتي نتناوا دا مالام ابو بكر محمود قمي اللا جي كان سيد رحمة مسلاتي لتنا انبور كاسور كاجي اتشكين قادن ازاري كرمر وكمر كتابم جهر بوتي نانجيريا يومنا يمتنا شرين دا بيو ga watan Shawwal alif 447 hijriya wanda kuma yake daidai da 10 daidai ga watan Afrilu shekara ta 2026 miladiya za mu tashi kitabul jinayat littafin da yake karatu akan hukunce-hukuncen zubda jini aljinayat littafi ne ko babi ne wanda yake tattauna mas'aloli da suka shafi ta'addanci akan jinaye sai dai wasu malaman sun bashi ma'ana mai fadi suka ce huwa ta'addi 'ala an-nafsi aw ma dunaha وعلى الأموال والأعراض المحرمة بما يوجب قصاصا أو دية سكتي إذا أنت جنايات أنا نفهم تعدنتيني أكالي أو ما دونها هو أبن دي قصد لي تعدنتي أكالي كودي ونري يدما rai na hakika ko ya zama rai na kaddara rai na hakika shine rai na mutum wanda aka riga aka haife shi yana rayuwa a doron kasa wannan shine rai na hakika in an kashe shi an kashe rai na hakika rai na kaddara shine janin jariri da yake cikin mahaifa bayan an samu tabbacin rayuwarsa a cikin mahaifa cikin wata 4 wata 5 6 7 8 ana da tabbacin rayuwarsa da motsinsa kuma sai aka yi ta'addanci akan wannan ciki aka zubda shi shi ma yana shiga babin ta'addanci akan rai sai dai suna bambanta wajen hukunci da kisan rai na hakika amma duka ana ba su hukuncin qatl nafs aw ma dunaha ko kuma abin da yayi kasa da rai zubda jini ne amma bai kai rai ba kuma cire hannu cire kafa
fata kai ku da ciki da sauran nau'uka na raunuka karya haƙori cin jahanci yanke harce cire nono ga ƴa mace yanke azzakari ga ɗa namiji ko ta'addanci akan idonsa ko kunnansa wannan duka yana cikin ma'anar ma dunan nafs wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin-nafs والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فلنا نسوني ما دون النفس وعلى الأموال لكم تأذنتي أكن دوتيا كمرساتا والأعراض لكم تأذنتي أكن متنتي كمزنا ko kazafi al-muharrama amma al-anfus wal-amwal wal-a'rad al-muharrama da rayukan ko dukiyar ko kuma mutuncin ya zama mai alfarma ba kowane rai ne idan an kashe hukuncin kashe shi yake shiga wannan babu ba ba kowace dukiya ce idan an taba hukuncin yake fitowa a cikin hukuncin wannan babu ba kuma ba kowane mutunci ne idan an keta yake da haƙƙi irin na wannan babu ba ya zama wannan ran yana da alfarma yana da kariya ta shari'a wannan dukiyar tana da alfarma da kariya ta shari'a wannan mutuncin yana da alfarma da kariya ta shari'a bima la yujibu qisasan bima yujibu qisasan aw diyatan ta'addancin aka yi shi da sakamakon da zai hukunta qisasi ko biyan diya ta'addancin da zai bar baya da kura ya haifar da biyan ya haifar da kisasi shine ramuko audiyatan ko kuma biyan diya dan haka da ma'ana mai fadi ta'addanci akan rayuwa musamman ta musulmi ransa ko gabansa cikin gabansa ko dukiyarsa ko mutuncinsa ba tare da haƙƙi ba wannan shi ake cewa jinaya idan an bude karatu akan babin jinaya to za a tattauna ne akan waɗannan masail din sai dai bisa al'ada ta malaman fiqhu sukan raba sukan ware ta'addanci akan rai daga bai su tattauna shi karkashin babin jinaya karkashin babin jinaya lura da aika aika sukan ware ta'addanci akan dukiya da mutunci shi kuma su tattauna hukuncin hukuncin su a cikin babin hudud lura da hukunci amma in ka tara su mai ma'ana amma laifukan da suke kitabul hudud kuma suna cikin ma'anar jinaya hada da laifukan da suke karkashin kitabul jinaya amma al'adar malaman fiqhu suna raba su wannan an ambace su da irin aika aikar wancan kuma an ambace su da irin hukuncin saboda su wadancan abin da ya shafi dukiya kamar sata da abin da ya shafi mutunci kamar zina ko kadafi su suna da wato hukunci kayyadadde da shari'a ta gindaya wanda ake ce masa haddi don haka sai a kharraja su karkashin kitabul hudud ko kuma babun fil hudud to wannan kenan dangane da ta'arifin jinayat al jinayat kamar yadda na ambata littafi ne da yake da alaka da hukuncin ta'addanci a kan rai ko ƙasa da rai ko dukiya ko mutunci waɗanda suke masu alfarma. Idan muka ɗauki magana a kan rai ko abin da ke ƙasa da rai, asali a musulunci haramun ne keta alfarmar rai ko abin da ke ƙasa da rai na gabbai, matuƙar wannan rai yana da alfarma ta shari'a. Haram ne zubda jini ba tare da hakki ba. Kabira ce min kaba'ir dhunub, zunubi ne babba daga cikin manya-manyan zunubai, ba abu ne mai sauƙi ba. Kuma idan an ce rai wacce take mai alfarma, ba sai lallai ran musulmi ba. Akwai rai mai alfarma wadda ba na musulmi ba, rai na kafirin alkawari yana da irin wannan alfarma, rai na kafirin amana yana da irin wannan alfarma. Da shi yasa wani lokaci idan aka samu tsautsayi, aka samu kisan kuskure musulmi ya kashe Kirista da kuskure kamar kaɗanan mota a garuruwanmu, sai wasu su riƙa mamaki idan an ce kafara, yana ganin ai kafiri ya kashe. Tunda kafiri ya kashe, me yasa za a sa shi kafara? Lallai da nassin Alƙur'ani mai girma, shi nassin Alƙur'ani mai girma ya yi magana a kan ran mumini, wa man qatala mu'minan khata'an. Amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nassanta alfarmar ran kafiri wanda yake da alkawari ko yake da amana. To tunda wannan rai ne shi ma mai alfarma, har a wani hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda ya yaƙi kafirin alkawari ko ya yaƙi kafiri zimmi, kafirin amana, to Allah ya tsine masa albarka da mala’iku da sauran mutane baki ɗaya, domin a nuna maka cewa kafiri na alkawari ko na amana shi ma ransa yana da wannan alfarma. To shi yasa aka ce rai mai alfarma, ba a ce ran musulmi ba. In an ce ran musulmi, an takaita hukuncin. In an ce rai mai alfarma, to akwai wanda ba musulmi ba amma yana shiga cikin wannan alfarmar kamar yadda na yi bayani. To dukkan wata rai wacce take da alfarma, to haramun ne zubda jinin wannan rai. Kabira ce min kaba'ir dhunub, idan da gangan ne yana jawo fushin Allah da tsinuwarsa da wutar jahannama ga wanda ya aikata wannan aika-aika da gangan da saninsa. Idan da kuskure ne, tare da cewa kuskuren ne, kuma Allah Maɗaukakin Sarki ya yi rangwame ga masu kuskure, amma in dai kuskuren ya kai na zubda jinin kashe rai ne mai alfarma, to duk da Allah ya kau da kai game da kuskure, duk da an yi yafiya game da kuskure, sai an yi kafara kuma sai an biya diya. Saboda darajar da rai ke da shi a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala ya ce, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fa jaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima. Ubangiji ya ce, duk wanda ya kashe mumini da gangan, fa jaza'uhu jahannamu, to makomarsa sakayyarsa wutar jahannama, khalidan fiha, kuma zai dawwama a cikinta. Wa ghadiba Allahu alayhi, kuma Allah ya masa fushi. Wa la'anahu, kuma Allah ya tsine masa. Wa a'adda lahu 'adaban 'azima, kuma Allah ya masa tanadin azaba mai girma. Waɗannan hukunce-hukunce kenan suna da bambanci, inda ba su da bambanci da ba hada su a waje ɗaya ba. Jaza'uhu jahannamu, khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa adda lahu 'adaban 'azima. Suna da bambanci, shi yasa suka zama nau'in ukuba guda biyar akan mutum daya da ya dauki alhakin rayi da gangan ba da haƙƙi ba, da gangan ba da haƙƙi ba. Haka irin wannan rayuwar da muke yi yanzu, yana da kyau matasanmu su rika sanin irin waɗannan hukunce-hukuncen. Idan mutum zai aikata irin wannan aika-aika, ya kashe mutum don ya karɓi wayar hannunsa, ya kashe mutum don ya karɓi mashin ɗinsa, ya kashe mutum don ya karɓi nafaf ɗinsa, ya kashe mutum don ya karɓi kuɗin fansa, ko ya karɓa ɗin ma kuma bai fasa ba, ya kashe wanda bai ji ba bai gani ba. Shi wanda aka kama ko aka kashe bai yi wa wanda ya kashe shi laifin komai ba, sannan shi wanda aka kashe bai ma san wanda ya kashe shi ba, babu abin da ya haɗa su, ba zagi ba, ba keta wani mutunci ba, ba cin wani haƙƙi ba. Haka kawai mutum yana zaman-zamansa ko yana tafiyarsa, a wafce shi, a wace wayarsa, a kashe shi, a tare shi, a rumma shi ɗinsa, a kashe shi. Ko yana zamansa a gidansa, a haura, a kama shi, a ɗora shi a mashin, a jeji da shi. Haka kawai shi wanda ya ɗauka bai san laifin mai yi masa ba, shi wanda aka ɗauka bai ma san wanda ya ɗauke shi ba, ba su taɓa haɗuwa ba, bai taɓa alaƙa da shi ba, babu wani haƙƙi da ya gitta a tsakani. Haka kawai daga cikin alamomin tashin alƙiyama, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a yi wani lokaci za a zubda jini wanda ya kashe bai san shi ma dalilin da ya sa ya yi kisan ba, wanda aka kashe shi ma bai san me ya yi aka kashe shi ba. Sai a gaban Allah ranar gobe ƙiyama, wanda aka kashe ya tafamo wanda ya kashe shi, ya kawo shi gaba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ya ce ya Ubangiji sal hadha fi maqtalani, tambaya mani wannan akan me ya kashe ni. Sai ya zama irin yadda mutum zai ci abinci ya ji daɗi a ransa, irin yadda zai sha ruwa ko mai sanyi ko mara sanyi ya ji daɗi a ransa, ya kashe kishin da ke tare da shi, irin yadda zai tara da iyalinsa ya ji daɗi a ransa, ya ji ya kashe wata damuwa da ke cikin zuciyarsa. Wai haka yanzu kisan mutum ya zama. Idan mutum ba abin da yake masa daɗi, irin ya kashe. Suna nan Allah ya jarabe su da irin wannan zuciya, Allah ya jarabe su da irin wannan musiba, suna jin daɗi da zubda jina ne. Sun maida jinanan mutane kamar kaji, kamar jinanan zabi, a daga kwantar da mutane ana yanka su ɗaya bayan ɗaya, wa'idan tilwal akhar. Haka kawai, babu laifin tsaye ba na zaune. Inna rabbaka labil mirsad, Ubangijinka yana madakata yana jiran kowa. In duniya ta ƙare ba Kaduna ake tafiya ba, in duniya ta ƙare ba Lagos ake tafiya ba, in duniya ta ƙare lahira ake komawa. Ganin wanda ya mutu bai dawo ba, kuma bai iya yi wa kansa komai ba da ya mutu, kuma koma waye shi wannan ya ishi wanda yake raye, izina da darasi in yana da hankali. Inda a ce yadda kake da ƙarfin halin ka yi ta'addanci, kana ganin in ka mutu ma za ka yi irin wannan ƙarfin halin, to da an samu wani ɗan ta'adda irin ka bayan ya mutu, ya yi yunƙuri, ya yi kukan kura, ya dawo ya ci gaba da shigantaka. Amma kowa ya tafi sai ka ji shiru, wannan ya isa darasi, ya isa darasi. Kasancewa in ka mutu kuma ƙaryarka ta ƙare, tarihinka ya katse, ta'addancinka ya tsaya, saura sakamako. Wala'alla ka shekara 40 a duniya, ko 45, ko 50, ko 60, ko na makamacin haka, da ka fadi ka mutu kuma ka shiga shekarun da sun wuce irge malala gashin tinkiya. Don haka jin dadinka na ta'addancinka a cikin kananun shekaru da su wuce shekara 60 ba karban sakamako kuma a cikin shekarun da ba za ka kididdige su ba. Shikenan. Khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Al'amarin babba ne. Ko mutum ba shi da ilimi, in yana da hankali, ya kamata a ce zai iya yi wa kansa wa'azi. Ko baka san wa'azin aya da hadisi ba, to ya kamata duniya ta zame maka wa'azi. Yau da gobe ta ishi mutum wa'azi. Suna cewa ruwa cikin cokali ya ishi mai hankali wanka. Laksan cika da imani. Ubangiji ta'ala yana cewa wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'mina illa khata'a. Allah ya kore imani ga duk wanda ya kashe mu'mini. Ya kore imani. Yace ba zai yiwu ba mu'mini ya kashe mu'mini sai dai kuskure. Yace sai dai kuskure. Wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'mina. Ba zai yiwu ba. To in kaga wani ya kashe mu'mini to ba shi da imani. Ba zai yi mai imani ya kashe mai imani illa khata'an, sai dai kisan kuskure. Wannan kam zai iya faruwa, zai iya yiwuwa ko mubasharatan ko kuma bitasabbu. Allah subhanahu wa ta'ala yace wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafs. Mun shar'antawa ahlul kitabi yahudu a cikin at-taura hukuncin cewa su ma duk wanda ya kashe a kashe shi. Wannan ya nuna tun a da can Allah madaukakin sarki bai yi rangwame ba dangane da ta'addanci akan rai. Ya zo cikin hadisin Abdullahi dan Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la yahillu damu ri'in muslimin illa bi ihda thalathin: as-sayyib az-zani wan nafs bin nafs wat tarik li dinihi al-mufariq lil jama'a. Nabi alaihi salatu wassalam yace jinin mutum musulmi baya halatta illa bi ihda thalathin, sai in da sanadin ɗayan abu uku. Sai yace as-sayyib az-zani, mazawarci mazinaci, ma'ana magidanci, ko dai da matar tana nan ko matar ba ta nan, matuƙar ya zama muhsani, ya zama muhsani, to ya zama sayyib. Az-zani kuma yayi zina, to jininsa ya halatta da hukunci. Wan nafsi bin nafsi, sai kuma rai, ga wanda ya kashe rai shi ma za a kashe shi. Wat tariki li dinihi, da kuma wanda ya bar addininsa na musulunci ya ridda. Al mufariqi lil jama'a, wanda ya fita daga cikin dandazon jama'ar musulmi. Wannan hadisi yana Bukhari da Muslim. Ana hadisin yana gwada mana cewa baya halatta idan ba da haƙƙi ba, sai aka ambaci daga cikin haƙƙokin guda uku nan. Ko dai magidanci yayi zina, sai ya tanci hukuncin jefewa har zuwa lahira. Ko kuma wani yayi kisan kai da gangan, sai ya cancanci shi ma a kashe shi kisasa. Ko kuma musulmi yayi ridda ya bar addininsa, sai jininsa ya halatta wato haddan, sai a kashe shi a matsayin haddi, ma'ana haddi na ridda. Don haka wannan hadisin yana gwada mana haramcin kashe rai ba tare da haƙƙi ba, sannan akwai hadisin Abdullahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha faqad asimu minni dima'ahum wa amwalahum wa aradahum illa bihaqqil islam wa hisabuhum 'ala Allah. An umarce ni an uqatilan nasa na yaki mutane hatta yaqulu la ilaha illallah ko hatta yashhadu an la ilaha illallah, hace sun ce la ilaha illallah ko sun sheda babu abin bauta bisa ga cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah, kuma sun sheda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne. Wa yuqimu as-salata wa yutu az-zaka, su tsayar da sallah su bada zakka. Fa idza fa'alu dhalika, idan sun aikata haka sun yi kalmar shahada, sun tsayar da sallah sun bada zakka, sun yi aiki da abin da kalmar shahada take hukuntarwa. Faqad asimu minni dima'ahum wa amwalahum wa aradahum, sun samu kariyar jinanansu daga gare ni, sun samu kariyar dukiyarsu, sun kuma samu kariyar mutuncinsu. Illa bihaqqil islam, sai da haƙƙin musulunci, ma'ana sai da haƙƙin da musulunci ya shar'anta a taɓa wannan ran dominsa, kamar yadda muka karanta a hadisin Abdullahi ibn Mas'ud, haƙƙin da zai sa a kashe mutum to wannan haƙƙi ne, haƙƙin da zai sa a karɓi dukiyar mutum ko don biyan haƙƙi ko don a ci tararsa, wannan ma haƙƙi. Haƙƙin da zai sa a taɓa mutuncin mutum, a je a ɗaure shi, a rufe shi, a tozarta shi, shi ma wannan ya halatta, domin tozartawa ce mai haƙƙi. Don haka idan ba da haƙƙi ba to baya halatta, la yajuz. Da ijma'in malamin musulunci, zubar da jinin musulmi haramun ne, kabira ce min kaba'irul dhunub, Allah ka kare. Za mu tafi zuwa ga karatun malam da yace al-qatlu bighairi haqqin yanqasimu ila thalathati aqsam. Tunda mun ji kisa idan da haƙƙi ne, to shikenan. Yanzu ana magana kisa ba tare da haƙƙi ba, al-qatl bi ghairi haqqin, kisa ba tare da haƙƙi ba, yanqasimu ila thalathati aqsamin, ya kasu zuwa kashi uku, kashi uku. Ahaduha, na farko daga cikin uku, al-amdul udwan, kisan ganganci na ƙeta. Al-amdul udwan, kisan ganganci, kisan ganganci inda ya cika siffarsa da sharuɗansa na kisan ganganci, to ya cancanta a siffanta shi da al-udwan. Domin idan mun karanta sharuɗan kisan ganganci, za ka fahimci cewa lallai ƙeta da ta'addanci sun cika a wannan waje. Wa huwa, kisan ganganci shi ne, an yaqsudahu bi jinayatin taqtulu ghaliban, an yaqsudahu bi jinaya, ya nufi wanda ya kashe ɗin bi jinayatin, da ta'addancin da aika aikar da taqtulu ghaliban, galibi irin wannan aika aika yana aika mutum lahira, yana kisa galib, ya aikatawa wanda ya kashe ɗin wani aiki ko wani aika aika, da galibi irin wannan aika aika tana aika mutum lahira. Shi ne wasu suke cewa al-qatlul amdul udwan huwa ma qusida fihi الفعل والمفعول به بآلة تقتل غالبا شيني كسان دا قصد فيه الفعل أيكن أن ينفن أيكتاشي والمفعول به sannan wanda aikin ya sauka a kansa aka kashe shi shi ma an nufe shi bi alatin taqtulu ghaliban da kuma abinda aka yi amfani da shi galibi dama yana kisa dama yana kisa baka burma mutum wuka a cikinsa ka burma masa wuka ko kaho ko ka fasa kwalba ka burma masa a ciki sai ta fada kuma idan an zo an kama ka kace baka yi tsammanin zai mutu ba ba mai karban wannan ko yana zaune ka runkudo masa gini ko dutse a kanka kace baka yi tsammanin zai mutu ba to dukkan kisan da ya cika waɗannan rukunnai guda uku to ya zama kisan ganganci na ta'addanci da keta waɗannan rukunnai ko kace sharuɗa guda uku sune da suka fito a cikin ta'arifin da malam yace an yaqsudahu ya zama mai yin kisan yayi ya nufi wanda ya kashe din ya nufi wanda ya kashe din bi jinayatin sannan ya nufi aikin ita ce jinaya aika aikar yayi niyyar yinta kaga ya nufi wanda aka kashe ya bambanta da wanda misali ya nufi abun farauta ya gani ya harbawa sai kuma ga mai mashin ya zo gitta kaga abin da ya nufa daban abin da kuma aikin sa ya sauka a kansa daban sannan bi jinayatin da aika aika ko ta'addancin ya zama ya nufi wannan ta'addancin ko ya nufi aikata wannan aika-aika nan ma ya sha bamban da wanda bai nufa ba kamar wanda yake sama yana aikin gini yana sama yana aikin gini sai wani ya runkudo shi da ƙarfin tsiya da ya runkudo shi shi kuma da ya faɗo akwai yaro a ƙasa jariri ko mai zama ko mai rarrafe kawai sai ya labtu a kansa da ya labtu a kansa sai ya karya masa ƙashin baya da laka shi kenan sai ya mutu shi kuma wanda aka runkudo ya tashi ya kaɗe rigarsa kaga yanzu ya yi kisa da aikin da bai niyyarsa ba aikin da bai nufe shi ba to sannan sai malam ya ce taqtulu ghaliban ma'ana yanayin aikin abinda aka yi amfani da shi wajen kisa ya zama galibi yana kisa in an ce galibi saboda ai akwai abinda kowa zai tsorata zai yi kisa amma sai aka bai kisa ba duk kwanan nan aka ce mun an zo da wani asibiti an burma masa kibiya a wuyansa ta nan sai da ya fito nan aka je aka yi tiyata likitoci Allah ya saka da alheri suka cire tsaf wannan kibiya shikenan aka yi magani a wajen ya warke aka zo da mutum an huda kibiya ta fito in ka ganshi ai za ka ce wannan kan a yi haƙuri kawai in danjinku ne ma ku fara fadar taburmai ƙofar gida akwai abin da galibi yana kisa amma idan Allah ya so ya jarraba bayinsa sai aga ba a mutu ba. Jirgin sama ya faɗi ya tarwatse ya kone a samu wani ya tsira. To shi yasa baka cewa kafa'an yanke abu kaza yana kisa. Baka faɗa sai da kace galibi. Uslubi ne irin na fikihu na malamai masu hankali da ilimi. Ko me yake sai da kace galibi yana kisa. 99% yana kisa. Amma ana iya samun wannan 1% din da ba lallai a mutu ba. To haka shi ma idan mun zo ɗayan ɓangaren abin da baya kisa galibi, shi ma haka ake cewa abin da galibi baya kisa, abin da bai cika yi kisa ba, kamar mari, share mutum da mari, ai galibi mari baya kisa ko? To in kai rashin da sai ka samu mai ƙaramin rayi, mai langwamammen rai, sai ka ga mutu. Ce mari ɗaya fa kawai na masa, ce eh? Dama 99% ba zai mutu ba, amma akwai yiwuwar, akwai ihtimali na kashi ɗaya cikin ɗari zai iya mutuwa, kuma yanzu ga shi ya mutu. Mu fahimta, abubuwa guda uku ne a kisan ganganci, ya zama na'am, ya zama ya nufi wanda ya kashe ɗin. Na biyu, ya zama ya nufi aikin. Na uku, ya zama ya yi amfani da abin da galibi yana kisa. Wannan ba mafita sai kisan ganganci, ba abin da zai kawo wannan sai ta'addanci da ƙeta. Ba yadda za a yi ka huda cikin mutum da wuka, ko ka harbi zuciyarsa da bindiga, ko kuma ka huda ƙirjinsa da mashi ya fita har ta bayansa, ko kuma ka runkuɗo masa ƙaton dutse, ko kuma ka danna shi a cikin ruwa, ka zauna a kansa a cikin ruwa, ko kuma ka watsa masa fetur, ka cinna masa wuta, duk wannan ka ce ba kai tsammanin zai mutu ba. Babu dalili zai sa mutum ya yi haka, kuma sannan ya zo yana ba da uzuri ya ce bai yi tsammanin zai mutu ba. Ba haka yake nufi ba. Ba za a karɓa ba. Da haka duk wanda sharuɗan nan guda uku suka cika a kansa, to za a kama shi da kisan ganganci. Kisan ganganci. Malam ya ce fa hada yukhayyaru waliyyu fihi. To irin wannan za a ba da waliyyi zaɓi a cikinsa, bainal qatl wad diya, tsakanin kisa da diya. Waliyyi da ake nufi a nan waliyyin jini. Waliyin jini kuma ana nufin duk wani magaji, duk mai gadonsa waliyin jini ne, ko namiji ko mace, duk mai gadonsa waliyin jini ne, ko mahaifinsa, ko mahaifiyarsa, ko ɗansa, ko matarsa, waliyin jini, ko babbansa yana da gadonsa waliyin jini ne, ko wansa ko ƙaninsa in suna da gado waliyin jini ne. Don haka waliyinsa a nan ana nufin mai magajinsa. To za a ba da magajinsa zaɓi. Abinda ya sa aka ce magaji, tare da cewa magaji ba lallai ya zama guda ɗaya ba, saboda hukuncin yana yiwuwa da magaji guda ɗaya ko da magadan sun kai ɗari. An gane? Idan mutum ya yi kisan ganganci, kisan da muka siffanta yanzu a karatu, ya nufi aikin, ya nufi wanda ya kashe ɗin, kuma da abin da galibi yana kisa, aka kama shi, aka yi masa hukuncin kisa bayan bincike ya tabbatar da cewa kisan ganganci ne, to yanzu magadansa suna da zaɓi. Kowanne ɗaya a cikinsu kuma yana da wannan zaɓi. Ba sai sun yi mitin sun haɗa kai sun yarda ba. Idan ɗaya a cikinsu ya ɗauki wannan zaɓin, hukunci zai canza. Yanzu dai hukuncin da aka yi masa shi ne za a yi masa, an masa hukuncin kisa za a ji a kashe shi. To amma magada suna da zaɓi, ko da ɗaya ne a cikinsu, tsakanin kisa da diya. Tsakanin kisa da diya. Me kisa? Kisa su. Za a ba su dama. Kun ga bambancin wannan babin na jinayat da wancan babin da za mu zo mu yi daga baya na hudud. Jinayat ana iya yafewa. Amma hudud ba a yafewa. Domin jinayat jini ne, yanzu ga shi kisan ganganci ya kashe muku baba, ko ya kashe maka ɗa, ko ya kashe maka uwa, ko ta kashe muku ɗa a matsayin mijinta, ko ya kashe muku ɗa a matsayin matarsa. Bayan an tabbatar da cewa ya cancanci kisa, to akwai laifi. Yanzu Allah ya hukunta a je a kashe shi, amma tunda ku ne kai tsaye yayi wa laifi, sai Allah ya buɗe ƙofa. Faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'u ilayhi bi ihsan. Kuna da damar ku yi afwa, kayan ku ne. Kuna da damar ku ce kun yafi. To a cikin ku dukkan magada, ko kun kai ɗari, sai ɗaya a cikin magada ya ce ya yafi, to kisasi ya faɗi. Ku ji wani rangwame na shari'a. In magadan sun kai ɗari, sai aka san mutum ɗaya ya ce shi ya yafi, to kisasi ya faɗi. Inda ba maganar kisasi sai a koma diya. Ba za a ce ai saura ba su yafe ba. Ba za a ce ai tunda kai ɗaya ne a cikin su goma ba za a karɓa ba, yafiya ba ta yi ba. Ɗaya yana yafewa, kisasi ya faɗi. Sai dai a koma kuma runtan diya. Amma an gane? Akwai wata shekara da wani lauya yake ba mu labari cewa a wata jiha cikin jihohinmu na shari'a wani magidanci ya yi gangancin dukan matarsa har ya lalata mata kafa, ya kai ga sai da aka cire kafan nan. Don haka aka kai shi kotu lokacin ana zafin fara shari'a. Alƙalin nan da nan yayi ya gama, ya ce wannan hukuncinsa kisasi, a je shi ma a yanke masa kafa. To doka kuma ta sanya idan hukunci ya kai ga za a kashe ne, ko za a cire wata gaba ne, ko za a zartar da wani hukunci ne da ya shafi zub da jini, yanke hannu da sauransu, to wannan sai mai girma gwamna ya sa hannu ya ba da izini sannan a zartarsu. Don haka akwai bambanci tsakanin hukunci da kuma zartarsuwa. A sakamakon haka aka je aka rufe shi a gidan yari, yana jiran hukunci. Ba a ba da belinsa ya jira hukuncin yana yawansa ba, sai aka tsare shi na jiran hukunci shekara ɗaya, shekara biyu. Gwamnan wannan lokacin ya ƙare shekarunsa takwas. Wani gwamnan ya zo shi ma ya ƙare shekara huɗu, ya shiga tenuwa ta biyu. Bawan Allah dai ya haura shekara goma a gidan yari. To ta samina ta haɗa mu, sai aka zo da wannan batu a wajen samina. To bayan lauyan ya yi wannan bayani akan su lauyoyi su rasa ya za su yi da irin wannan kisan, sai na ce ni kisashi ne kan ko haddi. Kuma har ana magana cewa matar tasa tana can a gida ta gaji da zaman auren, ba ci ba sha, ga wahalar rayuwa, miji yana ɗaure, ta ce ita ta haƙura a bar shi ya dawo su zauna ma an ce ina an riga an yi hukunci mai girma gwamna ake jira. Na ce kisaci ne ko haddi? Sai kuma a lokacin da muke tare a wajen, sai kuma haka fa kuma akwai bambanci tsakanin kisaci da haddi. Idan haddi ne haƙƙin Allah ne, ba wanda zai yafi. Amma idan kisasi ne haƙƙin mai jini ne, in tace a kawo mata mijinta ta yafe masa magana ta kare. In tace diyar kafarta take so, shi na bar magana a zo magana diya, in tace diyar ma ta yafe magana ta kare. Na shekara 12-13 a rafa daure har ta zo tana bege tana cewa a bata kayanta. Shi kisasi ana yafewa. Kuma idan haƙƙin na mutane da yawa ne, to ɗaya idan ya yafe kisasi ya faɗi. Bi ƙaulihi sallallahu alaihi wasallam, saboda faɗin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, man qutila lahu qatilun fa huwa bi khairin nadarain, duk wanda aka kashe masa wani kashashe, a ba ba kashashe aka kashe ba, duk wanda aka kashe masa wani abun kashewa, wato aka kashe masa dan uwa, fa huwa bi khairin nadarain, to yana da ɗayan zabi biyu, kowanne alheri ne, shine khairun nadarain, yana da nazari biyu kuma kowanne alheri ne, imma an ya qatula, ko dai ya kashe, me ya ma'anar ya kashe, shine a yi kisasi, a masa kisasi, ba wai ya kashe ya bi shi gida ya je ya kashe shi ba. An ya qatula, ko dai ya bari a kashe masa shi, kisasi, wa imma an yufdi, ko kuma ya karbi fidya. Ko ya karɓi fansa, ko dai ya kashe, ko kuma ya yi fansa, muttafaqun alai. Bukhari da Muslim suka rawaito. To sai dai akwai bambanci tsakanin wannan fansar da kuma wacce za mu zo mu karanta a nan gaba ta diya. Nan kun ga fida'i aka ce, fida'i fansa. Can kuma za mu zo ana maganar diya ne. To a babi na kisasi fansa ne. Allah madaukakin sarki ce, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla al hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu min akhihi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. Faman ufiya lahu min akhihi shay'un, wanda aka yafe masa wani abu, yafe wani abu shine yafe kisa, aka dawo maganar fansa. Fattiba'un bil ma'ruf, shi wanda yake bi, to ya bibiyi maganar fansarsa, maganar kuɗinsa, maganar haƙƙinsa da kyautatawa. Wa da'un ilayhi bi ihsan, shi kuma wanda zai bayar ya biya da kyautatawa. To idan an zo an yafe kisafi, aka dawo maganar dukiya, to magana ake ta fansa. Maganar fansa kuma ta sha bamban da maganar diya, domin ita diya wata dukiya ce muqaddara, wanda shari'a ta kaddara ta da raƙumi 100, kamar da za mu karanta raƙumi 100, ko kuma abin da zai sayi raƙumi 100 na kuɗin garinku. To idan fansar kisasi ne, to ba magana raƙumi 100 ake ba, magana ake ta kufan shi ɗan uwanku. Ɗan uwanku ya je ya yi kisan ganganci, ya tabbata kisan ganganci ne, an masa hukunci za a kashe shi. Don haka an yanke rana, daga nan zuwa wata ɗaya za a zartar da hukuncin kisa a kansa. Amma an ba ku dama, yanzu waɗanda suke waliyan jini suna da haƙƙi, suna da dama su ce sun yafe kashe shi, ku biya su, amma kaza, su yanke wani abu, su yanke wani abu mai nauyi in sun ga dama, ya ninka diya ma. Fansa ce, ce to yanzu idan kuna son ran ɗan uwanku, nan da wata ɗaya dai an ce za a kashe shi, idan kuna son ran ɗan uwanku musasanta, za ku saye shi biliyan ɗaya, miliyan dubu. Wannan ran, in kun saya miliyan dubu shi ke ku kawo, ciniki ya faɗa. Ba sa cewa, to ai mun gani a kalanda diya yanzu miliyan 200 ne, da shi ba magana diya ake, magana yanzu fansa ake, fansa ake. Shine imma an yaqtula wa imma an yufti. Ko dai ya kashe, shi ma irin yadda aka kashe masa, ya rama, ko kuma ya karɓi fansa. Muttafaqun alayhi, wannan hadisin yana Bukhari da Muslim. Haka za ka gani, kamar yadda muka gani a ƙasar Saudiya, haka za ka ga yadda ake neman kuɗin fansa. Za ka ga ana manna ƙofofin masallatayya da ma’aikatu da bankuna da kasuwanni. Wasu ɗan uwansu ya yi kisa, an masa hukuncin kisa shi ma, amma yanzu an ba su farashi na fansar ransa. Kuma wannan farashin ya fi ƙarfin zuriyarsu. Da haka suka fito neman taimako fi sabilillahi, za su yi fansar rai. Haka za ka takarda ƙatuwa allikata suna bara suna neman alfarma a ƙofofin masallatayya da ƙofofin kasuwa da wane ne da sauransu, suna neman taimako da lambar akawun na banki. Rubuta deadline da za a kashe shi in ba su kawo wannan fansar ba. Don haka magana ce ta fansa, kuma irin wannan damar na gabata wucewa, domin har a wurin da za a yi kisan, da mun halarci irin wannan kisan, to har a wurin da za a yi kisan za ka ga ana safara, ana ƙoƙarin neman daidaitawa. Ga shi na in mutum ɗaya ne, ko mutum biyu ne, ko mutum kaza ne, mafi yawan abin da na halarta kisan mutum biyar. Ga su nan duka an zuba su, waliyan ainihin wato waliyansa suna ta safara zuwa ga waliyan jini, ga hukuma nan a wajen, ga alƙalai nan, ga 'yan sanda, ga sojoji, ga kaza ga kaza, ana nan ga hay'atul amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar, duka hukumomi kashi-kashi suna nan a wajen, ana safara suna bibiyar tsakanin ma'abuta wancan jini da aka kashe, suna roƙon alfarma billahi billahi billahi. Kafin a gama shirye-shiryen zartaswa, za a ɗan ba su muhula, a ɗan ba su wasu 'yan mintuna, wasu 'yan lokuta kaɗan. Idan an daidaita shi kenan a tattare kaya, idan ba daidaita ba takwabi yana nan, mai wannan aikin yana nan, zai zartasa aiki. Amma dai duk wanda na halarta babu wanda aka fasa. To ai ba jiya aka yi hukuncin ba, aka zo kisa yau. In ka ga an zo kisan, an daɗe da yin hukuncin. Tunda aka yi hukuncin kuma ake yawan neman alfarma. Kuma tunda ba daidaita ba har aka zo filin kashewa, ai ba lallai ne a daidaita. Amma akan samu, suka ce jifa-jifa akan samu, sai a filin a yafi. Akwai waliyan jini waɗanda suke irin wannan jarra. Za su yafe, amma sai su bari a ransu cewa sai an zo ga takwabi. Ga takwabi. Ga mai sarawa kafin su yafe. Ya kake gani? Ya gama kashi a jikinsa ko? Allah ka sa mu cika da imani. Ka mala. Shi yasa inda a ce za a tsaya da shari'ar musulunci da gaske, a yi ta da gaske, a yaƙi cin hanci da rashawa, da an zauna lafiya. Amma mutane suna ta'addanci mala, suna ɓarna, suna rasar kunya, amma a kasa ɗaukan kowane irin hukunci a kansu, a kasa yin abin da zai zama darasi ga mai niyya ma ba wanda yake ciki ba, darasi. to shi yasa zaman lafiya yake gagara idan ba za a tsayar da hukuncin Allah ba. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi. Allah madaukakin sarki yace kuna da ƴancin rayuwa matukan za ku tsayar da qisasi. Ya ku masu hankali, in fa kuna da hankali kuna da ƴancin rayuwa idan za ku tsayar da qisasi. Duk wanda ya san in yayi ta'addanci ba zai tsira ba, kuma idan an kama shi ba za a bar shi ba, kuma za a zo a kashe shi a zubda jininsa, kuma idan an zubda jininsa ba abinda zai faru. Gwamnati ce ta yi wala ya khafu uqbaha. Ku da mai da hankali, amma mutum zai yi kuma ya tsira ba abinda za a yi, a shiga gari a kashe mutanen gari a kora dabbobinsu da mashina a tafi a operation ɗin awa guda, kuma su kama hanya su shiga jeji su yi tafiyar awa uku, ba a bi su ba, ba a yi komai ba, ba mutum da yawa mutum biyu ba, mutum 70 mutum 80 kaji mutanen ƙauye suna cewa sun kai mutum 50 sun kai mutum 70 mashin ya kai 20 mashin ya kai 30 wannan dugar a ce tana tafiya a tsakanin garuruwa, har wani ana hira da shi ka je na cewa ta nan suka wuce ta garinsu ba, aka wuce aka tafi wani gari aka je aka aika kuma aka dawo ta nan. Kuma in an zo ana jana'iza ma ni waɗanda aka yi musu wannan abu, a sake dawowa kan masu jana'izar ba, wai har aka zo aka gama kuka, har aka zo aka shirin jana'iza, har aka zo aka jana'iza duk ba a ɗauki wani mataki da za a daƙile sake faruwar abun ba. To kaga rayuwa tana cikin garayi, duk wani rayayye yana cikin hatsari a hannun gwamnatin da bata san kimar ɗan adam ba, bata san kimar talaka ba, a hannun gwamnatin da ba damuwarta talaka ba, ba damuwarta bukatar talaka ba. Na shi zancen gaskiya, ji a kanmu gaskiya. Allah ka samu cika da imani, Allah ka yaye mana damuwa da baƙin ciki, Allah ka yaye mana tsoro da firgici, Allah ka amintar da mu ka ba mu lafiya da zama lafiya. Abinda muka yi daidai Allah ka tara mu cikin ladansa, abinda muka kuskure ubangiji Allah ka gafarta mana. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillahi rabbil alamin, والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. ونيتنا يوم لم فاتن الخير الله يقرا ما لله في إيماني آمين. بيان حكينا نيمان الدعاء وجم مالن دم حضرتا يو ياي انترفيو أفوسا فاتن الله يسا يداتي. Alhamdulillah. To muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa ka yi asa'a, ya sa ka dace da alheri. In ka ce da fatan Allah ya sa ka dace sai kai shiru, to in kun faɗa haka sai ku tuna mun mallan Allah rawai. In shi bai yadda a ce Allah ya sa a dace kuma a yi shiru ba, ka ce Allah ya sa a dace da alheri, ita dacewar akwai ta sharri. Yawwa, to Allah ya sa ka dace da alheri. Ubangiji Allah ya sa an yi interview a sa'a, Allah ya zaɓa maka da mafi alkhairi, ba kai kaɗai ba da dukkan waɗanda suka yi wannan interview, musamman ‘yan uwan musulmi na kusa da na nesa. Allah ya ba su sa'a, Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da su da abin da yake mafi alkhairi. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin namu ayyukan da sana'o'inmu da iyalanmu da zuriyarmu. Muna roƙon sa subhanahu wa ta'ala ya shiri matasanmu maza da mata. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shiri shugabanninmu, ya sanya mu a cikin zukatansu, muna roƙonsa ya sanya damuwar mu ta zama damuwa a gare su. Allah ya sanya bukatar mu ta zama bukata a gare su. Allah ya ba su wazirai na ƙwarai, masu hankali, masu kirki. Allah ya ɗora hannayensu akan daidai. Allah subhanahu wa ta'ala ya zaɓa mana shugabanni na gari. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرة التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم ولاة أمورنا، وأيد بالحق أئمتنا، وخذ بناصيتهم للبر والتقوى، وأعينهم على أمور الدنيا والدين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.